Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Fara'a da Numan da Dalal da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Almasi Garba muke farin cikin sake jan raga mashirin da wannan hantsin ranar Alhamis 25 ga watan Afrilun 2019. Bayan labaran duniya, za a ji wata hira da aka yi da wani babban jami'i na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Borno albarkacin zagayowar ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro ta duniya. Sannan su Lamu Mini Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabas mai nisa na kasar Rasha don ganawa a karo na farko da shugaban Rasha Vladimir Putin. Ziyarar da shugaba Kim ya ce mataki ne na farko na kulla dangantaka ta kudda-kudda Rashar. Shugaba Kim, wanda ke murmushi saye da bakar hula da wata bakar doguwar kot, ya samu tarba sosai daga jami'an kasar Rasha da makaɗan badujalar sojin kasar a jiya Laraba a birnin Vladivostok mai tashar jirgin ruwa. Shugaban na Koriya ta Arewa ya isa Vladivostok ne a jirgin kasa mai silken nan da ya saba shiga mai launin kore da rawaya. A wani yada zango da ya yi a birnin Kasan da ke kan iyaka, Kim ya ce wannan ziyarar ba za ta zama ta ƙarshe ba. Ya ƙara da cewa matakin farko ne na cimma kyakkyawar dangantaka tsakanin Rasha da Koriya ta Arewar, bisa ga wata takardar bayanin da jami'an Rasha na yankin suka raba. Ana kyautata zaton a ganawar ta yau din nan Alhamis, Kim zai buƙaci tallafi daga Putin, musamman ma irin tallafin da zai sauƙaƙa masa raɗaɗin takunkumin ƙasa da ƙasa wanda aka ci gaba da aiwatarwa bayan tattaunawarsa da Amurka ta wargaje. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli muddin Majalisar Wakilan Amurka ta ɗau matakin tsige shi. Da zarar 'yan damakarar masu cike da fitar ƙulli na siyasa suka yi yunƙurin tsige ni, to lalle zan gaggauta zuwa kotun ƙoli, abinda Trump ya rubuta kenan a kafar Twitter jiya Laraba. Ba ma kawai babu wani babban laifi ko kuma kuskuren da aka aikata ba ne, a'a, babu ma wani laifin da na aikata ko misali zaratin, abinda shugaba Trump ya rubuta kenan a wasu sakonnin Twitter biyu da ya tura a martaninsa na baya-bayan nan kan rahoton binciken musamman wanda aka kwashe shekaru biyu ana yi don gano ko shin akwai haɗin baki tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓen shi Trump ɗin na shekara ta 2016 da kuma ƙasar Rasha. Fararen hular da sojojin Amurka da na gwamnatin Afghanistan suka kashe sun fi waɗanda ƙungiyar Taliban ta kashe yawa, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a wani rahoton da ta fitar jiya Laraba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a tsawon watanni uku na farko a shekarar 2019 sojojin gwamnati sun hallaka farar hula 305 baya ga wasu 303 da suka raunata, yayin da kuma mayakan na 'yan tawayen Taliban suka hallaka 227 da kuma raunata 736. Mata da yara ne rabin adadin waɗanda hare-haren na jiragen sama suka rutsa da su, a cewar rahoton. To amma a dunkule, wannan ne kwata na farko na wata shekara da aka taɓa samun mafi ƙarancin mace-mace tun a shekara ta 2013. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashe 'yan gudun hijirar Libya kimanin 325 daga wani sansanin garkame bakin haure wanda gwamnati ke tafi da shi a birnin Tripoli bayan da aka yi zargin gallaza ma wasunsu saboda kawai sun yi zanga-zanga kan rashin yanayi mai kyau a wurin. Yaƙin da ake gwabzawa a Libya tsakanin gwamnatoci biyu kishiyoyin juna ya zama koko ya sa zama a ciki da kuma kusa da babban birnin Tripoli ya zama da haɗarin gaske ga farar hula. 'Yan gudun hijira da baƙin haure da ke Tripoli ba su taɓa shiga haɗarin mai kama da haka ba, a cewar mataimakin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya Matthew Brook a jiya Laraba. Ya ƙara da cewa abu mafi a'ala shine a saki 'yan gudun hijirar da ke fuskantar haɗari a kuma kwashe su zuwa wurin da babu haɗarin. Amurka da China sun fara furta kalamai masu taushin lafazi a gabanin ganawarsu ta biyu wadda za a yi a birnin Beijing da zamar kawo ƙarshen yakin da suke yi a fagen cinikayya a daidai lokacin da dukkanin ƙasashen biyu ke ƙoƙarin cimma wata yarjejeniya kan cinikayyar.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. To, za mu kuma fara da wannan hira ta musamman da wakilinmu Haruna Dauda biyu ya yi da wani shugaban sashen yaƙi da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Borno mai suna Mala Waziri. An yi wannan hira ce a albarkacin zagayowar ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na 25 ga watan Afrilun kowace shekara don tunawa da muhimmancin yaƙi da zazzabin cizon sauro a duniya. Haruna Dauda biyu ya fara da tambayarsa muhimmancin wannan rana sai ya ce.
Dama wannan rana ta 25 ga watan Afrilu an fara celebrating ɗinsa, an fara wannan bikitin shekara ta 2000 a lokacin da manya na head of state na Afrika, shugabannin kasashe na Afrika kusan 50 suka taru a Abuja za su yi yaƙi da zazzabin cizon sauro. To, daga wannan ranan har zuwa 2005 ake celebrating a sunan Africa Malaria Day, kai na Afrika. Daga wancan lokacin 2005 sai aka maida shi World Malaria Day, wato rana ce da aka ware na wayar da kan mutane dangane da zazzabin cizon sauro. Sannan kuma gwamnatocin kasashe sukan zauna su duba me aka yi a baya, me za a yi a gaba, a daidai ina aka tsaya da yaƙi da zazzabin cizon sauro.
Yawa kayan maganan kamar adifa su sansanonin 'yan gudun hijira kenan. Ganin cewa waɗannan mutane yawanci sun baro gidajensu sun zo cikin garin Maiduguri, kamar su wanda mataki kuke ɗauka na ganin cewa an samar musu da waɗannan rigakafi a musamman ma ƙananan yara da ke irin waɗannan sansanoni. Ganin cewa wasu su ma ba iyaye suna nan ne kawai a gaban mutanen da ke cikin wannan kamfen.
Na ɗaya, ainihin a jihar Borno abinda ya shafi zazzabin cizon sauro asibiti na gwamnati ma ba bambanci tsakanin wanda yake dan gudun hijira da wannan. Indai maganin ciwon sauro, zazzabin cizon sauro ne, daga gwaji har magani kyauta ake bayarwa. Sannan kuma duk kamar raba maganin da na fada na lasiya wannan, duka abin da muke ana sa ainihin IDP kam su ne first priority na gwamnati. Gwamnati yana sa su a cikin tsarin wannan aikin tukuna. Sannan kuma duk IDP kam inda ake aje yan gudun hijira nan 30, wanda yanzu haka muna samun report akan su gurare 30, kusan su 32, wanda duka akwai asibiti da haɗin gwiwan gwamnati da kuma
sansanonin yan gudun hijira guda 30 ne ko kuma mutane 30?
Sansanin ne 30 wanda muke samun report akan su akan yanayin kasan akwai. To, ina nufin a cikin sansanin gudun hijiran wanda ma aka sa ana samun report akan su sun kai 32 din. Wannan ya nuna cewa ana duk guraren sansanin gudun hijira ana da wannan tsare-tsare din.
Ne za a iya cewa an samu karuwar wannan zazzabin cizon sauro ne ko kuma an samu raguwansa a jihar Borno?
Kasan shi zazzabin cizon sauro da shike yana alaka da damuna. To, in kana son ka san ya sauka ko ya yi abu, sai ka yi la'akari da kuma yanayi na ko damuna ne ko rani ne yanzu. In ka hada yanzu da lokacin da damuna da muka wuce a ciki ya sauka sosai. Kasan akwai kididdiga da gwamnati ta yi na 2015 wanda amma lokacin ana hayaniya a garin nan ba a samu an yi sosai ba, amma saboda yanayin da muna ciki akwai sites 261 wanda muna samun report a kowane sati akan yanayin yanda zazzabin cizon sauro din yake gudana. To in ka hada da koda wata na baya, watan Mayu, March, in ka hada Maris kenan, in ka hada shi da April wannan, mun samu a kididdiga mu ya nuna cewa zazzabin cizon sauro ya sauka ne. Yanzu sauka yake.
Karon mutane ne aka same su da wannan cuta daga wancan wata zuwa yanzu.
Kaman muna samun report din mu a sati-sati a tsayi wannan zan iya baka kididdiga da muka samu a sati da ya gabata a wannan wata na April kenan. Mutane da suka akai suka ji zazzabi suka shigo asibiti inda ake wannan site 261 wannan an ga mutane 7640 wanda ake suspecting. To shi zazzabin cizon sauro sai an gwada an tabbatar tukun ake bada magani, wanda aka gwada aka tabbatar cewa wannan zazzabin suna da shi sun kai 3608. To in ka hada da baya din ya nuna wanda ake samu da cutan sun soka kasa ba 7000 ne za a duba ba, saboda zazzabi din abu da yawa zai kawo shi. Muna duba wanda aka tabbatar cewa wannan din zazzabin cizon sauro din. So wannan kuma gurare da wannan kididdiga da na baka yanzu haka ya hada da wannan IDP cam 32 din.
Mala Waziri kenan, shugaban sashen yaki da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar lafiya ta jihar Borno. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 3:12 na dare. Ga salamu mun barma da shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barka ku da yau, barka mu da saduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. Sana'a hankali na kasassu a kasashe masu tasowa sun fara gane mahimmancin sana'a a bisa la'akari da cewa ita kadai ce hanyar hucewa kai takaici ko kuma hanyar samun bakin fada a ji a sahun al'umma. Irin wannan tunani ne yasa Ibrahim Isuhu na birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar rungumar aikin gyaran tayar mota, liƙin faci da dai sauransu. A zantawar su da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako, bakon shirin na yau ya fara ne da gabatar da kansa.
Sunana Ibrahim Isuf.
Kana ka faɗa mana shekarunka nawa?
Ni a 1970 a nan birnin Kwanni.
Kana yau shekara 48 gare ka kenan?
Shekara 48.
Akwai ƴaƴa da iyali?
Akwai ƴaƴa da iyali.
ƴaƴanka nawa?
ƴaƴa na 8.
To mata fa?
Mata biyu, amma guda ta zan babu.
To gashi mun zaka nan wurin mun iske ka ga ka kana aikin gyaran tayoyi. Shin na farko mina na cusa ka ka shiga wannan aiki na wannan harka ta taya?
Na shiga wannan sana'a ta taya da farko yanke-yanke rida ta muka ta farko. Bakin mu da tsohon taya mu yanke mu buga robobi ko mu dumki. Muna nan sannu-sannu har mu hakai muna sayo su da kuɗin mu saboda guda da kasa da Allah mai da kafa guda na dai babu aikin mark da ni iya tungana kasa ma in bayan keken nan da gare shi ni kuma sai da tayoyi kai dai mutane da yawa daga so anni zama ta da su duka dai wa'annan yanzu har na kai inda na kai hurincin unhwanan abin tadibi sari ina cin unhwanan abin a zaman da nake yanzu
to kamar muna ganin waɗansu masu kamar irin wagga da kasa da kake da ita a jikinka maimakon su nemi aikin yi sai su te zuwa musamman aikin bara ni yasa kai yallaba karin gume wannan hanyar ba
to gaskiya ni tun harkuma ban dake bara sana'a ba don ni kanka ina na zaman yaki da kokowar mabaratan nan abin na dai da sandika riga suna da wasu masu zama an so ai zaman kashe baran nan lokacin ma da gwamnati ta dauki nauyin hauri za a buda mana garin ga furefi ya tara mu kai su nawa tun wancan furefi lokacin tanja aka ce za a yi mana wuri can wajen Ravel aka ce za a gamar har yanzu an yi takardu an kai furefi har yanzu umurka yayi demand illuna nan gidan furefi yayi an yi kokowa har zuwa yanzu ba abin da yake
to ana iya cewa kamar na kasa ba ta hana mutun ya tashi ya gogormaya ya dibe makansa takeici
to gaskiya mu ne ba ta hana mu cikin gogormayan muke don mu mun dibe makan mu takeici in an kulo da mu muna so in ma ba a kulo mun kan mu kanmu saboda muna sana'a ta yi cikin na kasan nan na muke nan muna ta sana'o'in muna kai dai mun kuwa mun iya kuma ga wasu ne yanzu in ka duba mana kasan ma da yawa ga garin birnin Gwanne wasu shusha ne wasu menene wasu sude in ka duba nan kai garin akwai wani gurbin nan wurin nan sude ne kai kana kallo ko in bai ta shi sai amma shi anan sude shi kai ka gani
to ana iya cewa wannan abin kamar wannan lokaci ne abin ya same ka na wannan na kasan
ko gani haka aka yawa akan gana an ka yawa ni kanka ina na kai kusan shekara 16 ban yadda ya ba saboda lakwal ma ni tarbotana ni lakwal tarbotana shekara ta 16 ban yadda ya ba haka an ka yawa ka gana haka haka an ka yi
to yanzu wannan harka da kake ta tayoyi ana ce kwalliya na biyan kudin sabulu
to gaskiya ni dai kwalliya ta biyan kudin sabulu 100% saboda yau in ban samu gobe sai na samu tun ana ba ina sai so har na kai yanzu ni ga zuwa in so da kaina sannan duk shago da ka sani nan birnin Gwanne a ruwan bako ina iya zuwa in ce na tudo ka ko sabon taya ko wurin bagwari ko wurin bahaushe da na zo ni ce ni na gurin mai tayoyi ba na taya lamba kaza an tambaye shi a ca duke ta duk garin na Gwanne gaba dai babu shagon da ban iya zuwa in dauko kaya
to yanzu wannan harka da kake yi kai dai ka ci ko kuma akwai wadanda ma ke ci karkashin ka
gaskiya akwai ma ci karkashi in duka ga an ce mutum na rada takwas sannan ga uwaye in ka dubiye a cikin wannan sana'a yanzu tsohi na ne duke da nauyin su kabar kiran ma gida akwai yannai guda biyu da adda mata babu su ne duke da nauyin su gidajen su kenan ka gani ni garan kwalliya ta biya kudin sabuni
to akwai wadanda ke koyon aikin nan wurin ka tare da kai
akwai
su mutum nawa
ina da wajen mutum biyu ya kai uku annan suna nan kai garan suna nan ba ba gan suna ba koyon aikin su kai
to su kankan su suna samun abin kai ma baki salati
gaskiya daga cikin su kowa sai ya ci ya sha akwai mai mata wanda kullum ba a rasa jikan nan kudiri ko jikka biyu da ke gida ne a ci kowa ne ba su da mata su ci su sha su koshi in ku mun ka tashi nan bakin gurbin rabon da Allah ba kowa ana cewa ai take ci abinci
to ga ganin ka ana iya cewa na kasa idan mutun ya tashi sai ga kai ne ba ta hana a dama da shi
a na kasa ba ta hana a dama da mutun tunda yanzu in ka duba na kasa shi no akwai wannan bai san ma abin da abbara ba ga yanan sana'a haka yake shi ga sunan har miliyan akwai cikin kasu garin birnin Gwanne in ka duba nan da cikin birnin Gwanne akwai na kasa su miliyoniya ga sunan ai ba ma sai ka tambaya ba
to tun lokacin da kuka soma wannan aiki yalla akwai waɗansu kungiyoyi ko kuma gwamnati wanda suka tallafa maka kai dai kankan ka kashin kanka ba ma maganar kungiyar ku ba kai kankan ka akwai wata kungiya da ta taba zakwa ta kama agaji an ka tallawa ma ko gwamnati ko kuma wani banki ko wani abu
to gaskiya ni har ila ga yanzu babu wata kungiya ko wani gwamnati ko wani wanne yanzu ya tallafa min sai dai yan kasuwa cikin mutanen mu akwai tunda akwai wani ka iskewa ina iya zuwa duk in iske kaya gare su in dauke haka ni su ɗaya na yan kasuwa abokan yi na su ɗaya ina sun taimaka min da ina iska abin su na ɗauko ba a cikin komi sai dai ina kuma na maida.
Amma bangaren gwamnati ko kuma bankuna ko su kungiyoyi babu wani abu?
A bangaren gwamnati ko su bankuna ni nan kwanne nake nan na an kai hon har yanzu ban gani ba.
To yanzu akwai wani abu in jira za kai yalla ko wani abin da ka jira gwamnati ta yi maka ko wasu kungiya can daban?
To gaskiya ni kullun cikin hakuri ne, kullun cikin deman da muke babu inda ba mu yi ta ma kai ba takarda. Mun yi kuka ga gwamnati a ruwan bako har yanzu shiru. Kungiyoyi sun shigo sun yi ta mun yi taro kala-kala da su har yanzu shiru. Kungiya akwai wadda ta taho ta taimaka mana da wasu kuɗi kuma daga baya sun kawo koma baya sun ka taho kuɗin na Michel sun hakuwa shi a bisa babban labari. Kan a zo ma a raba wa mu kuɗin kamin mu asawo sun kwashe kuɗin.
To yanzu wannan aiki da kake kana ko wani abin da kake hamne nan gaba ka gaji da aikin ka bar shi ko kuma dai kana tunanin aikin ya ishe ka kaliluwanta yalla ma haka koya ma ƴaƴanka?
To gaskiya a yanzu dai ni da ba aikin ba ruwan mako ni ba sa komi gaba ba sai dai wannan aikin, saboda in nici ma zan hangen wani abu can ga wata kungiya ko gwamnati ba abin zan samu na, saboda ka baki na na dogara da wannan aikin dare da rana na dogara da wannan duke-duke da wannan gyare-gyaren nan.
Masu sauraro nan wannan tantaunawa ke kamala, to amma kafin mu rufe shirin na yau ku bari mu gutsuro muku kaɗan daga cikin bayanan ministan al'adun jamhuriyar Nijar Asmanu Malam Isa, inda yake sanar da jama'a cewa gwamnati ta kuduri aniyar kafa dokar haramta bara a wannan ƙasa musamman a birnin Yamai, inda matakin ke soma aiki daga ranar 1 ga watan Mayun da ke tafe.
Sana'ar barance-barance a yau a cikin garin Yamai ko in ce cikin manya-manyan guraren mu abu ne wanda ya shamu na kai, abu ne wanda yake da illa ba guda ba ba biyu ba ba uku ba, ba nan cikin ƙasar mu ba Nijar. Yau in ka shiga ƙasashe kamar Cote d'Ivoire ko Benin ko Ghana da inda an ka ga almajiri ko ɗan Najeriya ne ko ɗan Benin ne ko ɗan Mali ne ko ɗan Burkina ne ce aka ɗan Nijar ne. Kenan sana'ar bara ina ganin ba abu ne wanda ya kamata a ce yau an yi hankuri an sa mai ido ba.
To sai dai kungiyoyin ƙasassu na ganin wannan doka na iya zama wata hanyar takura a gare su muddin ba ɗauki matakai ba. Habibu Abdullahi shine sakataren hadakar kungiyoyin nakasassun yankin Yamai.
Waɗannan da cizawan da waɗannan nakasassun da ke yin bara ba sun kansu ne ba. Ba ka zo ka ce kuma ka hana musu cewa su hito su samu dan abin da suka ci. Mun ba su hadan kai. Duk yadda aka kamata mun yi ta da rayuwar duk da su zo da muka dauka sun ka dauka mun zo tare da su mai da su. Me tanki aka ce babu mai zuwa kamfani ma, to wallahi mun kankan mu ba za mu rida ba a ce mutanen mu ya zamanto a kai su kamar kusa na an kai su. Kamar an daibe maka rayuwa ne.
To jama'a, saboda kurewar lokaci nan shirin na yau ke kamala. Idan aka biyo mu a makon gobe za a je cikakken bayani akan wannan sabuwar dambarwa ta tsakanin hukumomin Nijar da na kasassu. Yanzu kuwa a madadin wakilin muryar Amurka a Kwanni Haruna Mamman Bako da bakon shirin na ƙasa Ibrahim Isuhu, ni Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku salamu alaikum.
Madalla a gaida Sile. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridun Ghana.
Da jaridar Daily Guide da mu so ma sharhin jaridun na yau wacce ke da labari kamar haka. Kasar Ghana ta kaddamar da cibiyar gabatar da magani daga jirgin sama na faro. Jaridar ta ce kasar Ghana ta kaddamar da wannan cibiya na gabatar da magani daga jirgin sama a Omenako cikin jihar Gabashi. Zipline Medical Drone Center wacce ke da yan Ghana kimanin kashi 100 da za su gabatar da amshi ga magungunan gaugawa musamman a yankuna da asagare suke da wuya ta jirgin sama inda za su gabatar da rabo kimanin 15 da magungunan gaugawa da sun ka hada da kayan sarrafa na ceto rayuka 148. Har yau dai a jaridar Daily Guide wannan labarin ne jam'iyyar NPP ta kaddamar da kwamitoci. Jaridar ta ce mambobin kwamitin na rantsarwa zuwa ofishi da kuma da sirri na jam'iyya mai mulki wato NPP ta kaddamar da jimlar tsayayyun da kuma kwamitocin riko 11. An kaddamar da waɗannan kwamitoci daban-daban Yanzu kuma sai jaridar Ghanaian Times wacce ke da labari mai kanu kamar haka. Mataimakin shugaban kasa, tsohon shugaban kasa Mahamad da sauran jama'a sun ainihin haɗe da babban limamin kasa wurin yanka kekin bikin cika shekarunsa 100 da haihuwa. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa John Dramani Mahamad a jiya ya haɗe da mataimakin shugaban kasa Alhaji Dr. Mahmud Bawumia, shugabannin addinai, ministocin kasa, sarakuna da mambobin ma'aikatar diplomasiya domin bikin cika shekaru 100 na babban limamin kasar. Wannan buki mai kayatarwa ya hada dangi da abokan arziki na babban limamin na kasa da malaman Islama da ainihin shugabanni masu fadi aji da mutane daga kusurwowi daban-daban domin su shiga wannan buki na cikan babban limamin kasar shekaru 100 cap-cap. Da wannan sharhi muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktara, ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sunana Babba Haruna Damba, Habaji Bajoga, garkuwar kungiyar muryar Talaka. To a gaskiya wannan cika baki da mahukunta suke yi za a inganta noma, za a inganta noma, mu gaskiya ba mu ga alamun hakan ba. Ganin cewa har yanzu Talaka ƙaramin manomi na ƙasa can bai fara samun taki ba, wai sai an yi shuka abu yayin nisa sannan a zo a ce wai za a samar da takin ɗan manoma. Kamata ya yi a ce kafin lokacin buƙatar takin a ce takin yana hannun manoma, muddin dai da gaske ake ana so a inganta noma a Najeriya. Don Allah a daina yaudaran mutane, a tsaya a yi abin da Talaka zai amfana da shi domin wadata ƙasa da abinci, wadda kuma za mu samu abin yi.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman na arewaci, musamman al'ummar Zamfara, Benue, Plateau, Kaduna da arewa maso gabashin Najeriya, ya kamata mu san cewa komai zafi maganin sa Allah. Masu garkuwa da mutane a ji tsoron Allah, haka kuma jami'an tsaron Najeriya a bi doka a mutunta haƙƙin bil'adama. Ya kamata ku san cewa bakin bindiga baya kawo zaman lafiya, sannan matasa kuma babu aikin yi, ƙwaƙwalwar da ba ta da sana'a masa ƙarshe ta.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Shamsu Muhammad Tasowo, bakin kasuwa Maiwa. A ni ra'ayina shi ne ina so in ja hankalin gwamnatin Najeriya a kan matsalolin da ke faruwa na haɗin 'yan Braza, wato na haɗin arziki wanda yau ya jawo har suka turi kofin shiga ta majalisa domin suna so su shiga a ba su dama su bayyana ra'ayinsu domin a sakan musu shugabansu. Sannan kuma abun nan abun kunya ne a Najeriya a ce wai saboda rashin wutan nufa majalisa ta kasa zama, ta ɗage zamanta na yau saboda matsalar rashin wutan nufa. Muna fata shugaban ƙasa zai duba wannan al'amura domin a kawo gyara.
Assalamu alaikum BOA, muryar Amurka mai albarka. Da farko dai Garba Salim, likitan rediyo ne na garin Ababun Domin jihar Nasarawa. Ina miƙa godiya ga wannan tashar rediyo mai albarka, wato muryar Amerika, muryar duniya baki ɗaya, wanda kuke ba mu Talakawa muna ba da ra'ayoyinmu ga duniya baki ɗaya. To Allah ya saka muku alheri. Na biyu, ina roƙon gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi, ga shi damu na fata kama don Allah, don annabi mu ƙananan Talakawa masu dukawa da ke fartanya da garma, a taimaka mana domin akan ɗauki hotunanmu an samu mun buku da akawun da bankin manoma, har yanzu ba mu ga alaman tallafin da gwamnati za ta yi mana ba, kuma mun share gonaki muna jira.
Kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labaru,
To a takaice shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabas mai nisa na kasar Rasha don ganawa a karo na farko da shugaban Rasha Vladimir Putin. Ziyarar da shugaba Kim ya ce mataki ne na farko na kulla dangantaka ta kudda-kudda Rasha.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin lafiya uwar jiki na Hawwa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labarai, da kuma Salaman Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.